Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 15 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ana ci gaba da fuskantar karancin cimaka a Somalia. Afghanistan mata bisa kun cikin kasashe masu fama da karancin cimaka. Ita kuwa Rasha ta ce za ta sa kafar wando daya da kasashen yammaci.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa batun neman hanyar samun zaman lafiya aka tattauna a taron gwamnonin Arewa maso gabas a Yobe.
All of the Nigerian military, paramilitary and others to ensure that they reach into the enclaves of the insurgency. We must pursue them.
Haka kuma a cigaba da fuskantar rashin zaman lafiya a Najeriya, za mu ji abin da wani da ya tsira da ransa ya shaida mana.
Ina gona ina dan gyaran tumatur haka, to sai ga wayannan yan ta'addan sun biyo hanya. Ya wata bakar ta gudu mun wuta. Sai Allah da ya kai ni ne da harbi hudu suka dangane da suka harban a cinya ta kai. Yanzu ga ni haka ina fanta.
A babban birnin tarayya Abuja kuwa za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin mata da maza ne suka yi zanga-zangan neman zaman lafiya a arewacin kasar. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya. Wani babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewar yanayin fari a Somalia yana ƙara ta'azzara duk da ruwa da ake samu a wasu sassan kasar. Ian Ridley, shugaban ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, ya ce ruwan sama na baya-bayan nan bai isa ba, kuma matsalar fari na ƙara ta'azzara a ƙasar. Ba samu isasshen ruwan sama ba, don haka muna kiran wannan damunar mai ƙarancin gaske a wannan lokacin. Ridley ya shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka a jiya Talata. Ya ƙara da cewar abu mai mahimmanci wannan na zuwa ne akan gazawar damina ko ƙarancin damina a lokutan damina guda biyu da suka gabata. Yanzu muna cikin damuna ta uku inda yawan ruwan sama bai kai matsakaicin matsayi ba, shi yasa matsalar fari ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Ridley ya ziyarci wasu yankuna da bala'i ya fi kamari a cikin 'yan makonnin nan. Da yake magana a Mogadishu, ya ce rijiyoyi da ba su da zurfi sun fara bushewa, suna ƙara samun yawan buƙatar rijiyoyi. A jiya Talata, Burtaniya da Pakistan suka ba da shawarar mayar da martani ga duniya baki ɗaya game da haɓaka agajin jin kai ga Afghanistan, wacce ke fuskantar matsananciyar yunwa da taɓarɓarewar tattalin arziki bayan Taliban ta mamaye ƙasar. Christiana Towner, babban kwamishinan Burtaniya a Islamabad, ya shaidawa wani taron ƙarawa juna sani na ƙasa da ƙasa a Islamabad, babban birnin Pakistan. Tsarin haɗin kan Afghanistan shine burinmu. Ina so in jaddada cewar Burtaniya na ɗaukar matakai da suka dace. Muna ganawa da Taliban. Jami'in diplomasiyar Burtaniya ya jaddada cewar batutuwan da suka shafi yaƙi da ta'addanci, ‘yancin tsiraru, ‘yancin mata da ilimin ‘ya’ya mata na nan a tsarin tattaunawarmu da Taliban. Ministan harkokin wajen Pakistan, Sheikh Mahmud Qureshi, ya shaidawa taron ƙarawa juna sani cewar gwamnatin Taliban ta baiwa duk ƙasashe da ke makwabtaka da Afghanistan da sauran ƙasashen yankin tabbacin cewa ba za a bari a yi amfani da ƙasar Afghanistan ba wajen kai ta'addanci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in diplomasiya na Rasha yayi gargadi cewar Moscow za ta mayar da martani ta hanyar soji tare da tura makaman nukiliya na dabara idan NATO bata bada tabbacin kawo ƙarshen fada a yankin gabas ba. Kalaman nasa na ƙara dagula alƙibla a arangama da ake yi tsakanin Russia da ƙasashen yammacin duniya kwanaki kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden da Vladimir Putin na Russia suka gudanar da wani taron bidiyo na tsawon sa'o'i biyu da nufin sasanta rikici da ya kunno kai kan yunkurin sojojin Russia da ke kusa kai kan iyakokin Ukraine, inda ake kiyasta cewar Kremlin ta tara dakaru kusan 100,000. Barazanar matakin na ministan harkokin waje Sergei Burkov na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun fargabar cewa Putin na duba yiwuwar ƙara kusawa cikin ƙasar Ukraine a wani mataki na sake mamaye yankin Crimea da Russia ta yi a shekarar 2014 da kuma ƙwace wani yanki mai yawa na yankin Donbas da ke gabashin Ukraine da ke iyaka da Ukraine da Russia. A cikin wata ganawa ta wayar tarhojiya, Boris Johnson na Burtaniya ya maimaitawa shugaban Russia gargadin cewa duk wani maimaituwar abin da ya faru a shekarar 2014 zai haifar da gagarumin sakamako, kuma duk wani mataki da zai haifar da hatsaniya wanda Russia ta iya sanadi tabbas za ta ga bacin ran kasashen yammaci.
Kafin Yusuf ya sake da da labarai, za mu leƙa Najeriya, inda gwamnonin shiya arewa maso gabas suka gudanar taron su a jihar Yobe tare da tattauna batun taɓarɓarewar tsaro a shiyarsu. Ga Haruna Dauda biyu da wannan rahoton.
An gudanar taron gwamnonin shiya arewa maso gabacin Najeriya a garin Damaturu da ke jihar Yobe, wanda ya samu halartar gwamnan jihar Yobe wanda kuma shi ne masokin baƙi Alhaji Mai Malafoni da kuma gwamnan jihar Bondo Professor Babagana Umar Zulum da gwamnan jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya da kuma mataimakan gwamnonin jihohin Bauchi da Taraba da kuma Adamawa. Taron kuma ya samu halartar sarakunan gargajiya daga jihohin Borno da Yobe da manyan sakatarorin gwamnati da jihohin shiya arewa maso gabacin Najeriya guda shida wanda ke fama da kalubalen tsaro. Alhaji Mai Malafoni shi ne masokin baki wanda ya manaci dukkanin bakin gwamnonin, wanda ya kira gwamnatin tarayya yana mai cewa
cessation of Nepchat, implementation of the green red green wall and actualization of the Mombila hydropower project among other major issues.
Yace ya kamata gwamnatin tarayya ta farfaɗo da batun tafkin Chadi kuma magance batun zaizayar ƙasa da kwararon hamada da ake kira green wall da kuma wata batun lantarki na Mombila da dai wasu matsalolin da ke addaban shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Sai dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya yi jawabi a wajen taron da kasance karo na shida kamar haka.
As you are aware, one of the most formidable challenges we have been facing in the northeast and indeed Nigeria as a whole is the issue of insecurity, largely characterized by decade-old insurgency, kidnapping, banditry, gender-based violence, among others.
Kamar yadda aka sani, ɗaya daga cikin matsalolin mu a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da kuma faɗin ƙasar Najeriya shine batun matsalar rashin tsaro, wanda ya haɗa da ta'addanci, nagarkuwa da mutane din neman kuɗin fansa, tafashi da makami, da cin zarafin jinsi, da dai wasu abubuwan da ke damu a wannan ƙasa.
Brought about youth restlessness, massive unemployment, extreme poverty.
Yace akwai matsalar kashe wando ga matasa, da matsalar rashin aikin yi, da kuma talauci. Wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addaban ƙasar mu da shirin arewa maso gabacin Najeriya.
All of the Nigerian military, paramilitary and others to ensure that they reach into the enclaves of the insurgency.
Ina so yin amfani da wannan dama in kira ga sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro don su tabbatar sun isa inda 'yan ta'addan suke. Ya kamata a bi su duk inda suke, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, wanda kuma ya kasance shugaban taron. An yi fitar da bayanin ƙarshen taro, wanda ya mai da hankali akan matsalar taɓarɓarewar tsaro a shirin arewa maso gabacin Najeriya da kuma dukkanin gwamnonin suka yi na'am da shi, da batun ƙarancin wutar lantarki da ake fama da shi a wasu sassa daban-daban na Najeriya, da kuma batun cibiyar nan na bunƙasar shiyar arewa maso gabacin Najeriya bayan samar da ababen bunƙasar shiyar arewa maso gabacin Najeriya da matsalar Boko Haram yawa ta'adi. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Damaturu a Najeriya.
A gaida Haruwan Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 12 da minti 10 na dare. Yanzu dai ga Yusuf dauke da karin wasu labaran.
Kusan 'yan majalisu masu ra'ayin mazan jiya 100 ne suka kada ƙuri'a a jiya Talata don nuna adawa da sabbin takunkumin hana yaduwar annobar coronavirus, wanda ke fuskantar babban rauni ga ikon Prime Minister Burtaniya Boris Johnson, tare da tambaya game da shugabancinsa. Bayan wata rana da aka yi rashin nasara a fafutukar, Johnson ya fuskanci babbar tawaye ga gwamnatinsa a karon farko daga 'yan jam'iyyarsa kan matakin da ya ce ya zama wajibi don dakile yaduwar sabon nau'in Omicron. Sabbin dokokin waɗanda suka haɗa da umurtar mutane da su sanya abin rufe fuska a wuraren taron jama'a da kuma amfani da izinin COVID-19 a wasu wurare, an zartar da su ne saboda babbar jam'iyyar adawa ta Labour. Amma boren ya ƙara matsin lamba kan Johnson, wanda tuni ya shiga wata badakala a kan wani rahoto da aka ruwaito daga ofishinsa da ke Downing a bara. Lokacin da Burtaniya ta kasance cikin kullen COVID-19 da kuma gyara mai tsada na gidansa, 'yan majalisar masu tayar da ƙayar baya sun ce ƙuri'ar gargaɗi ce da ya kamata ya canza yadda gwamnati ke gudanar da ayyukanta, ko kuma ya fuskanci ƙalubalen shugabanci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna Najeriya kuma kan batun tsaro, inda kungiyar gwamnonin kasar ta sha alwashin jajircewa akan dukkan hanyoyin da za su samar da sauƙin matsalolin tsaro. A cewar shugaban kungiyar gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi, a daidai lokacin da lamarin tsaron ke taɓa ɓarewa. Ga Muhammad Nasir da wannan rahoton.
Yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kassara yankunan arewacin Najeriya na ci gaba da tayar da hankulan jama'a tare da kiraye-kiraye na neman mafita. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, wadda tana cikin jihohin da ke fuskantar munanan hare-haren ta'addanci, bayan ayaran da shugaban Najeriya ya aika domin ta'aziyya akan matafiya da aka kona, da kuma ganawar da gwamnan jihar ya yi da shugaban ƙasa ya yi masa bayanin yanayin tsaron jihar. Wannan karon ayarin dandalin gwamnonin Najeriya ne ƙarƙashin jagorancin shugaban dandalin gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi ya kai ziyara jihar, inda har ya yi alwashin jajircewa wajen ganin an samu mafita ga waɗannan matsalolin.
Our country requires us to be very tough on crime and also to be tough on the causes of this crime.
Ƙasarmu na buƙatar jajircewa kan gano dalilan waɗannan ayyukan na ta'addanci da kuma muke kawo waɗannan ayyukan. Dole mu zama cikin shiri a zaman mu na shugabanni, mu yi duk abin da muka yi cikin ƙarfin ikon da doka ta bamu, mu goyi bayan shugaban ƙasa a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Kuma a zaman mu na gwamnoni za mu ci gaba da yin aiki wajen neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya cikin jama'ar mu, da kuma tabbatar da hukunta masu aikata ayyukan ta'addanci. Gwamnan Sokoto Aminu Azeri Tambuwal ya ce lallai akwai buƙatar tashi tsaye ga wannan matsalar. Da dukkan abubuwan da masu aikata ta'addanci ke aikatawa, ta bayyana fili cewa ba su da wata kyakkyawar aƙida, kawai maƙiyan bil'adama ne, kuma mu da 'yan mutanen kirki dole mu kalle su a zaman hakan, kuma mu sa ƙafar wando ɗaya da su. To sai dai sa'o'i kaɗan kafin zuwa ayarin na dandalin gwamnonin Najeriya, an samu kai wani hari a yankin Isa, har ma na samu zantawa da wani wanda ya tsallake rijiya da baya, wanda ke kwance a asibitin Isa akan raunin da ya samu a cikin harin.
Ina gona ina dan gyaran tumatur haka, to sai ga wayannan 'yan ta'addan sun biyo hanya, sun samo mu sun gudu daga can ƙauyen mu na garin Dukuma. Sun same ni a gona cikin tsini, ba su tsaya wata bakwai suka buɗe min wuta. To Allah dai ya taimake ni, da ya harbi hudu suka zanganar biyar suka harban a cinya ta kari. Yanzu ga ni haka ina kwance a asibiti. Sannan bayan ni kuma yanzu haka mota guda biyu masu tahowa su gane mu, kuma sun kare su sun tafi da fatan zaɓi cikin daji da yan majina.
Mazauna yankunan dai na ci gaba da kira ga hukumomi na neman ɗauki.
Kamata gwamnatin jiha ta ɗan duba mu da idon rahama akan wannan haya damu, don bai kamata ba mu zama zanna ba mu neman abin da muka ci. Tun da nan ga hanya ga wata sana'a Allah da abincin mu. A taimaka mana, mutanen nan na gagarawa gaba ɗaya babu kowa ganin kango ne. Nan suka nadewa kana ta wasa sai da wuta. Ya kamata a taimaka mana da jami'an tsaro na ɗaya mun cikin point.
Da waɗannan kiraye-kirayen da suke yi, mazauna yankunan dai na da kyakkyawar fata ta samun ɗauki akan wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Idan muka leƙa babban birnin tarayya Abuja kuwa, ƙungiyoyin mata da maza ne daga Shiya Arewa suka gudanar da zanga-zangar neman zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta halarci zanga-zangar, ga kuma rahoton ta haɗo mana.
Yadda masu zanga-zangar suka dinga kokawa kenan a dandalin haɗin kan al'umma da ke Abuja, inda suka kwashi sa'o'i suna zagaye wurin ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce daban-daban da ke nuna alhininsu. Akwai allon da ke cewa Northern Lives Matter a Turanci, wato rayuwar ɗan Arewa na da muhimmanci. Rahama Abdulmajid tana cikin mata da suka shirya zanga-zangar.
Mun fito ne mu nuna fishinmu da bakin cikinmu da damuwarmu akan abin da yake faruwa a Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Na kashe-kashen da ake yi ba dare ba rana, ba mata ba maza, ba yara ba manya, kowa a ciki ƙauye, cikin gida, birni ko ina, Arewa ta kasa zama lafiya. Mun fito ne mu nuna fishinmu ga shugaban ƙasa akan cewa alƙawari ya yi mana cewa za mu samu tsaro. Ba wannan bane abin da muka zata ba, ba wannan bane abin da ya sa muka zabe shi ba. Ba mu zabe shi kawai dan muna son sa ba, sai dan mun zabe shi akan cewa mun yarda da cewa shi mai gaskiya ne, in yayi alƙawari mai cikawa ne. Wannan abin da muke gani ba shi bane abin da aka yi alƙawari ba.
Ita ma Zainab Ahmed Marshall, wacce aka fi sani da Bintul Hijaz, ta ce sun ɗauki shawarar shugabannin ƙungiyoyin musulmi da suka ce a riƙa jan ayoyin alƙur'ani akan mahukuntan ƙasar domin su gaggauta ɗaukan matakai.
Muna sauka miliyan ɗaya a yanzu haka, ba mu tsaya mun ce mun iya wa kanmu ba. Mun dangana da Allah, dan shi ya iya, shi kuma zai iya mana. Amma Allah bai ce mu kwanta a gidajenmu ya sako ya taimake mu ba, cewa yayi bawa tashi in taimake ka, don ba mu tashi ba ko ba zai taimake mu ba. Ba wai mun tsaya Abuja kawai bane, duk jihohin Arewa mun fa fara kiran mutanen nan kenan fa, sai fa sun dau mataki fa.
To sai dai ga masanin al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso, wanda shi kanshi yake cikin ayyarin masu zanga-zangar, yana ba da shawara ne akan yadda za a magance matsalar.
Muna da ma'aikata masu kishi, muna da ma'aikata masu ƙwari waɗanda suka san aiki. A kawo musu kayan aiki na zamani, a yi musu horarwa ta zamani, kuma a ɗauki ƙarin ma'aikata. Yaran mu nan matasa a ƙananan hukumomi da ƙauyukanmu. Idan kowanne akwatin zaɓe za a ɗauki mutane guda 40 a kowanne akwati, 'yan shekaru 17 zuwa 22. Idan mazaɓa tana da akwati 10, mutum 400 kenan. Idan ƙaramar hukuma tana da mazaɓa 10, mutum 1000 kenan. Muna da ƙananan hukumomi 774 a Najeriya. Dukkaninsu suna bukata, kuma dukkaninsu suna da yara, matasa, 'yan waɗannan shekaru wanda za su yi aiki.
Wannan ne mafita?
Ɗaya daga cikin babban aikin shine a samar da wannan, sannan a samar da canjin tsarin yadda ake gudanar da harkar tsaro, ya koma an yi amfani da tsarin nan da ake cewa daga ƙasa zuwa sama. Sannan kuma a yi da ba amfani da dabaru guda biyu, dabaran naushi da nasiha.
A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda al'amuran za su canza, kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari da ma shugabannin hukumomin tsaro suka yi wa 'yan ƙasa alƙawari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah kyauta, a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 12:19 na dare. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar kakkausan suka bisa zargin nuna halin ko oho kan tsanantar matsalar tsaro a arewa maso yamma.
To in har ana ɗaukar anwa shi Jonathan waka zuwa mai marafa kan, to kamata yanzu muku mu yi wata waka ta zuwa mai hulla Lagos, don gashi an kashe ɗan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya Lagos wurin kaddamar da littafi.
Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan Najeriya da dama, musamman a yankin arewa maso yamma, na ci gaba da kokawa kan ƙara ta'azzarar matsalar tsaro a yankin, inda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Hare-haren da 'yan bindigar suka yi ta kaiwa a 'yan kwanan nan a garuruwan gabashin jihar Sokoto da wani yanki na jihar Zamfara har ma da jihar Katsina da suka yi sanadiyar rasa rayuka fiye da 100 a cikin 'yan kwanaki kalilan. Ya sa jama'ar yankin so mu tunanin ko wata kullalliya ce aka shirya domin tarwatsa yankin. Harin baya-bayan nan da aka kai a jihar Sokoto inda 'yan bindigar suka kona motar safa da ke makare da jama'a ciki har da mata da kananan yara. Ya sa al'ummar jihar cikin shakku da zargin shugaba Buhari da gwamnatinsa sun yi watsi da su a yayin da suke fuskantar mummunar matsala. Hakan ko ya biyo ne bayan ziyarar da shugaban ƙasa ya kai a jihar Lagos domin halartar bikin kaddamar da littafi kan tarihin rayuwar wani ɗan ƙasa washegarin ranar da aka kai harin na Sokoto. Lamarin da wani jigo a jam'iyyar APC a jihar Kebbi Sani Dododo yake ganin sam bai dace ba a wannan lokacin.
Idan a lokacin da muke APC muka ce ma PDP zuwan mai marfa Kano wanda muka ce ma Jonathan, ka tuna abin da faru yanyan aka samu tashin bom, jama'a sun ka kone cikin MNK ko in ce bus din na masu ɗaukar jama'a. Maimakon shugaba Jonathan ya tsaya kai jaji ga wa'annan mutane sai ya wuce ya Kano wani wani taro na zuwa jam'iyyarsa
Malam Ibrahim
Shekaru zai komo cikin PDP ko ba ba. To ashe kaga kusan tarihi na mantuwa maka da tarihi kusan tarihi na mai mata kansa. Mun ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta, to in har ana ɗaukar anwa shi Jonathan waka zuwan mai marafa Kano, to kamata yanzu mu ko mu yi wata waka ta zuwan mai hulla Lagos don gashi an kashe ƴan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya Lagos wurin kaddamar da littafi. Littafi ya kamar rayuwar jama'a. Shin shugaban ƙasa kwanaki ba ya je Dubai ba? Don me da bai aika waka sun fita ba? Bai tashi ya je a don me da bai aika wakilai sun fita ba? In dai shugaban ƙasa na iya tashi ta Dubai wurin lalura haka ɗaya harkar kasuwanci, me yasa da bai iya tashi ya je Sokoto sai a ce sai aka wakilci?
Ba mamaki ganin tarihin wannan gagarumin ɗan siyasa ya sa shugaba ba ne yake can kaddamar da littafi.
To abin da adun magana shi ne zama ne babban ɗan siyasa ya daidai da rayuwar ɗan adam guda. Siyasar gaba ɗayanta minana da an ka zo da ya ba da gudunmuwa har Buhari ya zama shugaban ƙasa, mun ka jama'a a Najeriya kauli ba mu kare ransu da dukiyarsu ba. To in gaskiya ne ko abu kaddamar da littafi sai wurin tausaya wa rayuwar da an ka rasa. In wani abu ya zo lokaci kamata a duba a gani kamar da annabi ya ce harul umuru afuda mai fi ga al'amari kan sai ka tsakiya sai ka duba gani shin ga rasuwa an samu ta mutane an kona su ga kaddamar da littafi, sai ka ce masu kaddamawa ka aika wakilai da wurin kaddamar da littafi kai ka shigo da gudu ka wurin jaddan dama jama'a. Wannan shi ne gaskiya al'amari. Ina ne yi in mutum ke shugaban ƙasa zuwa ga kirtar wurin kaddamar da littafi? Wannan shi ne gaskiya. To abin da sai muka ga magana yau saboda muna mun ka tuhu mun ka ce duniya babu wanda an mutum irin Buhari tsakanin da Allah har gobe jinin Muhammadu Buhari mutumin kirki. Amma wannan sakaci kuma na barin al'ummar siyaka shi ko ba za mu kyale ba. Mu hito ga hili lokaci ya yabu tun ruwa-ruwa da wani abin nan mukarimu da wani bilkidiri da wani hauma duk babu shi a yato zaharin a fuskanci al'amari yadda yake muna makan mu gaskiya. Wannan duk wani wanda ka ci yana son Buhari wallahi bai kai mu son Buhari ba. Amma kuma bayyuwa don kana son mutum kaga za a haɗawa cikin rijiya da kai da shi da mu da ku a kuma a yi zaune.
A ra'ayin ɗan rajin samar da zaman lafiya a Najeriya Comrade Aliyu Waziri, laifin ya faɗa ne ka cokan kan makusantan shugaba Buhari domin ko yana da ƙarancin mutane da ke zagaye da shi da za su gaya masa gaskiya ko mai ɗacinta.
Wallahi ni ba na taɓa ganin laifin Jenaral Muhammadu Buhari, ina ganin laifin waɗanda suke aiki da shi ne. Irin manya-manyan mutane da suke gindinsa su ne ba sa faɗa masa gundarin abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya. In ta ɗoro ma bai san cewa an ƙona mutanen ba sai da ya tafi Lagos ya dawo. Wannan shi ne dalilin da ya sa nike ganin ban ga laifinsa ba, saboda duk yanda yake mutum duk da yake aiki yana da wakilai da ya sanya su a gindin wa'inda kuma za su sanar musa wanda kuma suka hana shi suka hana mutane su rinka samun daman ganinsa. Na ji ba farawa ma yana cewa ya nemi ganin Janar Muhammadu Buhari ba bashi a gan shi ba, da yake neman zaɓe ba har gidansa yake zuwa a Sokoto. Amma duk wannan magana muke na kan mutanen da suke gindinsa su ya kamata sanin katsan sanin matsalolin da ake ciki suna gaya masa gaskiya.
Amma ya tura tawaga mai karfi karkashin Janar Baba Ganan Mangunobi ba shi shawari kan harkokin tsaro.
Wannan tawaga ta dade ana tura ta ta dade ana tura ta harkokin tsaron arewacin Najeriya magana yake nema shugaban kasa ya rinka fitowa yana yi karara kaman misali zan baka Joe Biden na kasar America kwanan nan suka samu goguwa da tazo daily basis zaka rinka kallon sa yana addressing din kasar sa daily basis wannan halin da muke ciki na tsaro yana nidin magana shugaban kasa ya rinka magana akai in ka kalli ko lokacin da shugaban kasa yake zai koyar da inyamurai da yaran da suke ji ai maganan ne ya gigita su kowa ya rinka fitowa yana inda wannan maganganun sa zai rinka za a rinka sashi yana wannan maganan wallahi tsakani da Allah wasu abubuwa da yawa za su yi sauki
to sai dai kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu yana ganin ai shugaban kasar tamkar ya je da kansa ne a Sokoto da sauran wuraren da ke fuskantar matsalar tsaro la'akari daga karfan kwamitin da ya aika a jihohin
wa'annan abubuwa da suke faruwa ba guda ne babu wanda ya ji tsoro irin wa'annan abubuwa da suke faruwa su saboda haka ita gwamnatin Najeriya ai ba za ta yi fushi kan mutane da su nuna damuwarsu a kan abu mara daɗi ba mu yanzu dai abin da yake gaba ba wai jayayya muke da mutane don su je a ɗau mataki ko ai kaza ko ai kaza mu ba mu jayayya da mutane mu abin da muke so shugaban kasa kamar bai tura wannan mutunci na za a ba mutane hakuri a yi jaje a yi tattauna da duk wanda yake a ƙasa gabanin ƙananan hukumomin da abu ke shafa gwamnatin jiya kuma alhamdulillah sun ba da haɗin kai an tattauna in ji shawarwari na su da ƙwararru na soja da na masu bincike ne sirri na wanda za a tattauna kuma a ga mataki da za a ɗauka abin da ke gaban shugaba Muhammadu Buhari ya za a kawo ƙarshen wannan barna da ta'adi da kashe-kashe da ake yi shi ne abin da ke gaban sa kuma wanda duk zai ce ko ba a yi komai a kan wa'annan abubuwa wasu ma da yake an san su sun ɗauki kuɗin tsaro sun kasa a kan teburi sun sa aljihu su ma suna da ra'ayin to cikin gwamnati ba ta iya ba ba ta yi wannan duk muna ji muna kai kuma dai abin da nake so na ce to Allah don annabi wannan abu ya fi ƙarfin siyasa barna ce ake wa al'umma barna ce ake wa ƙasa kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa ba wani bambanci na siyasa babu ribar siyasa don su ke cikin wannan haɗa kai
To bari mu karkare shirin namu na yau a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda wakilinmu Alphonse Okorigwe ya tattauna da Farfesa Gregory Ikechukwu wani hamshakin dan kasuwa kuma dan siyasa da yanzu haka yake neman tsayawa takarar gwamnan jihar Abia dangane da hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da shi ma yankin ke fuskanta.
Well, this rising insecurity for politicians through their beats, you have to blame them. But whom do they use? Are the youth? So the youth's inability to have all the resources in their hand, then you become prey.
Yace ana sukar yan siyasa kan batun matsalar tsaro, amma shin da waye suke amfani? Suna amfani da matasa ne. Muddin matashi yana da abin yi kana so ka yi amfani da shi. Ai zai ki. Yanzu shawara ta anan ita ce gwamnoni su daina kiran kansu dattawa, saboda yan kabilar Ibo suna da dattawansu. Kuma ya kamata a kira waɗannan dattawa kan teburin sulhu. Yanke shawara kan abin da ya fi dacewa yayin da gwamnoni za su aiwatar da duk wata shawarar da aka yanke ta haka ne za a samu mafita.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Alphonsus Okwerube. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala. Masu raro, baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a shirinmu na yanzu, kuma an jima kaɗan nan da sau'i biyu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴamace. Kafin mu sallama muna mika sakon fatan alkhairi ga mai sauraron mu yau da kullum tukur assalamu alaikum dake unguwar Nasarawa a garin Kumel. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya gabatar da shirin da kuma salamin aboko wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Peter. Ni Sarfil Hashin Kumel nake cewa sai da hantsi mun sake haduwa. Assalamu alaikum.